نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد يا مسلمي, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم ما ينقص إيران تأدين المسلمين يوم هذه من أين تلاتة هدو جوتا جماد الأولى هجرة من ذن الله صلى الله عليه وسلم جبوئا داري هدو دا أربعين دا دايا watan turawa muna 31 ga watan 12 shekara ta 2019 wata kinda karatun yau kenan sai a sabuwar shekara za mu sake wani ko na bature ko ta bature na wajen satin mun kwana ababin da yayi magana akan al-khur muna nan ta biyu mun karanta kusan dukkanin hadisan da suke cikin babi. Yau kai tsaye za mu tashi akan babi na 222 babu istina'il mali a shafi na 178 lambar hadisi na 478 kuma za mu tashi darasi na 71 haka nake tsammani ko babu istina'il mal babin da yake magana akan alkinta dukiya ko gyara dukiya ko kula da dukiya. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا حنحلش ابن الحارث أن أبيه قال كان الرجل منا تنتج فرسه فينحرها فيقول أنا أعيش حتى أركب هذا فجاءنا كتاب عمر أن أصلحوا ما رزقكم الله فإن في الأمر تنفسا. أبو نعيم shine Imam al-Bukhari ke riwaya a gurin shi karshen riwayar da ta kure a wajen baban Harith shi kuma yake cewa kana rajulun minna mutum a cikin mu cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko cikin tabi'ai tuntaju farasuhu gode shi tana aihuwa annataj akwai alwilada akwai annataj manyan dabbobi ana kiran abin da suka haifa annataj kananan kuma dabbobi ana kiran su alwilada irin ta mutum kamar akuya da rago da tinkiya ana kiran su alwilada kamar saniya doki raƙumi su kuma ana kiran su intaj fa nataja hadha wa wallada hadha ina ji haka yazo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da mutanen da Allah ya ta hijarraba su da makahu da kutulu da wane ne din da mai albaras ko kine kutulun aiko da mai kura wannan ya roki a bashi saniya wannan ya nemi a bashi raƙumi wannan ya nemi a bashi akuya ƙarshen jaraba sai manzon Allah ya ce fa wallada hadha wa antaja hadha ko wa antaja hadha ne da raƙumi da saniya su suka haihu ya kira su da suna intaj ita kuma akuya sai ya kira ta da kalmar wallada sai ta haifar irin nan mutum amma ta huyu ana kiran sa wilada in kananan dabbobi suka yi wa ana kiran su wilada idan manyan dabbobi suka yi wa ana kiran sa intaj yana daga cikin abubuwan da yake ba mutane wahala a larabci ko sai kaga sunan abu na miji daban sunan ta mata daban sunan dan su daban haka a turanci haka mas'alar take ko amma dai da yake duka turancin ba yaran mu bane sai kaga muka tahi kiran namijin sunan muke bahi in muka tahi kiran ta mata sunan muke bata in muka tahi kiran dan sunan muke bata wannan yake ba mu wahala da kai a gane wannan bagware ne kamar doki ya sunan doki da turanci na horse ya sunan godiya ya sunan godiya maya ya sunan alfadiri ko ɗan da suka haifa na mil hini ba alfadiri ba ɗan nan to mul hini ɗan su ya sunan kare kariya fa na ya sunan kare ya sunan kwiwkwiwo ko fiko to kariyar fa
bit
to wannan hidda abin da yake ba mutane wahala a yare wani lokacin bahaushe in ya tahi tunda kare yake ta so in ya dauka a kowane da haka ake fada haka a larabci haka a turanci tsarin haihuwar tunda mun dauka haihuwa kawai kare in haihuwa haihuwa tsuntsu haihuwa rago haihuwa to sai dauka duka ran duniya haka ne to kokarin tantancewa yake a ciki tunda ban mai he gan kai he a gane anan gwarin cin kai yake to kokarin fadar ya me yaran yake wannan da yake taimakawa abin da ya kwashe mu dai tun taju farasu ko kalmar dokin sa ko alfadarasa sai ta haihu kana rajulun minna tun taju farasuhu fayanharuha sai soke dan da haka haifa fa yaqulu sai ce ana aishu hatta arkaba hadha yaushe zan rayu da zan hau wannan dan abin da ta haifa kawai sai soke shi ai bata lokaci ne yanzu na yi hekara 50 da wani abu a duniya hekara 60 a duniya kuma godiya ta ta haihu dan mi zai san da yake wahala da shi yafi zan hau shi kawai kai ya huta hike da cigaba da harkokin sa zai bata masa lokaci wannan ita al'ada su ana aish hatta arkaba hadha ana aish tambaya ce amma su'alul inkari tambaya ce ta inkari ma'ana bazan rayu ba har in hau wannan dan saboda haka tunda bazan rayu ba sai ya soki fa ja'ana kitabu umar ana nan sai umar dan khattabi ya aika da wasika zuwa garin mun sake samu wata circular ta umar ko sati biyu da suka wuce mun sake bayanin akan wata circular ta umar din ko yanzu ma ga wata circular din umar ya aika mutanen garin da ya samu labari ga yadda suke barnata ƴaƴan dabbobi idan aka haifa kawai suna soki su sai umar ya sake rubuta wasika da kanshi a kai garin an aslihu ma razaqakumullah sai yace ku kula ko ku gyara abin da Allah madaukakin sarki ya azurta ku da shi fa inna fil amri tanaffusa domin a cikin al'amarin akwai yalwa akwai kuma walka zuciya ko akwai wadatuwa tanaffusa akwai yalwa a cikin al'amari din akwai sassauci a cikin al'amari din to kaga abin da Umar dan Khattabi ke cewa shine ita godiyar da ta haifa maka inda magabatanka duk irin wannan tunanin gare su su ma lokacin da aka haifa sun soki to kai sai za ka samu godiyar da zaka hau sai za a samu dokin da zai hau yayi mata barbarar har a ce mata haifa maka kenan inda kowa irin tunaninka yake da duniya za an salwanta ta an lalata abin da yake cikin duniya sai yake cewa to ku kula da dukiyar da Allah ya baku a cikin al'amarin akwai fadi akwai yalwa wataƙin Allah ya ja rayuwarka haika amfani abin da ta haifa din wataƙin Allah ya kashe ka har sai dokin ya girma ya tsufa ya mutu kai din baka mutu dan baka sa abin da Allah madaukakin sarki ya tsara maka ba eh to shi yasa a kula da dukiya kar a wulakanta ta kar a gyara ta har yanzu haka babukan ajere suke kan an yi maka magana kar kai barna ka zaman to mai takatsantsan to kuma kar ka dauka dukiyar ce gaba ɗaya ba a soso ake ka dawo rayuwa ta tawaru sai ga maka a dukiyar aka baka so ake ka alkinta ta ta aihu ta rayu ta gyaru shine abin da ake da bukata yasa Imam Abdul Karim ka maka istina'il mali gyara dukiya da tattalin dukiya kaga kenan musulunci ba addinin annobazzaranci bane ba yana da bukatar a tattala dukiya hadathana abul walid qala hadathana hammad ibn salama an hisham ibn zaid ibn anas ibn malik an anas ibn malik an annabi sallallahu alaihi wa sallam qala manzon allah tsira da amince tabbata a gare shi yace in qamatis sa'a idan alqiyama ta tashi wa fi yadi ahadikum fasila a hannun dan uwanku akwai da shandabino fasila suka ce nakhlatun saghira yar karamar dabino me yar karamar dabino da shandabino kenan ko to idan alqiyama za ta tashi a hannun dayanku akwai da shandabino fa inistata'a allah ta kuma idan zai yi kokari kar ta tashi gaba daya hatta ya ghrisaha har sai ya dafa wannan dashin na dabino fal ya ghrisaha lalle ya dafa ta shine dai karshen misalin da za a baka na alkinta dukiya da kula da dukiya dabino kusan banda yanzu da malaman gona suka dage da bincike da waye aka yi masa barbara aka sake breeding din shi yake yaya cikin shekara 10 ko kasa da haka da abin da ake fada shi ake shekara 80 60 yake ko ko idan mutun ya dafa haidar jikokin sa su ci ayi yasa duk babu hi a duguman saboda duk yan gaggawa ne amma an ga dasa mai na kofar gidanka gab 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 kana tsaye zaka ga yabo ya wuce ka kwana ka dan ka fara tsare sa kana kundume kana konewa duk an dafa hi ko ina da ko ina amma dabino saboda haidar jikoki kowa da ne kafa ba zai dana ba hi mutun da kakan sa bai dan sa masa ba shi ma ba zai zo sa jikokin shi ba amma da an dasa kusan duka gurare da yake da dabino a garin akwai su suna yi ina ji na san kusan guri hudu ko guri biyar da dabino kuma duk shekara suna aya in ba yanzu Allah ka ajalin su ba sun mutu to sai manzo Allah yake cewa idan alkiyama ta dawo ni ne karshen kurewar lokaci malamai suka ce shi kansa wannan hadisin ya wa malaman hadisi iskali tunda sai aka ai in qamati sa in alkiyama ta tashi to amma abin da malamai suka ce shine idan alamomin alkiyama suka taho tabbata cewa lalle gashi nan tahi za ta yan kwanakin da ya rage wa duniya ba su kai sun kawo ba a wannan tsukun kana da dashen dabino a hannunka ka je ka dafa dan baka san abin da Allah zai yi ba wannan shine karshen kula da dukiya to ya kai kuma abin da ya rage maka retire ce ta rage maka ko shekaru ne kake tsammani saura ka dan ko kuma kaza ne kake tsammani saura ka dan me zai hana ka alkinta dukiyarka ka gyara ta ka alkinta ta watakila Allah sa maka albarka a cikin ta watakila wannan dukiyar ta zamanto ita ce abin da Allah zai rufa ma asiri da shi to karshen dai alkiyama dai daga alkiyama duk lissafi ya kare tana tashi ko lissafi ya kare amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inda da shi a dafa eh fa inistata'a in zaka iya Allah ta koma alkiyamar katta tashi hatta taghrisaha har sai ka dasa wannan dabinan fal yaghrisaha manzon Allah yace lalle mutun ya dasa wannan dabinan da yake hannun shi ina karshen umarni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi maka dan haka duk wani abu da ka san zai yi amfani to daga wulakanta shi kai kokari wannan abin yayi amfani dan haka yanzu aka baka da shi me wakon kai tsammanin wannan bishiyar batai sai bayan shekara 30 ko 40 yi kokari idan akwai inda za a dasa ba za ta yi barna ba da fata wata kai bayan shekara 30 ko 40 wannan abin zai iya zuwa ya amfanar da al'umma ko kai bi amfanar da kai ba lokacin muna kananan yara a cikin jada akwai wata bishiya da aka ce aka dasa ta cikin injin su tsakanin wani pompo da yake cikin inji an dasa bature nake je dasa wannan bishiya aka zo aka gano wani abu a jikin bihar aka ce a jigawa ina za a same ta a kumar za a same ta an dasa ta akwai wanda ya bada labarin ya dasa ta saboda mun kasa sanin me amfanin ta aka sare ta aka zo an sare ta ta lalata ita ce ba ɗaya ta a kumar ko jojobu take ko wace aka zo babu ita an sare ta saboda mun san amfanin ta to duk wani abu da zaka dasa kar kai tunanin sai ka san amfanin sa ko zai amfane ka ka dasa wata kil kai a karan kanka ya amfane ka wata kila ƴaƴanka da jikokinka su amfane ka kuma duk waɗannan bishiyoyin da Allah yayi a zagaye da mu ba wanda bata da amfani kawai binciken mu ne yake da garanti amma duk wannan itacen idan zaka bincika su akwai amfani da Allah madaukakin sarki aje a cikin shi yanzu ta kai bincike wannan mainan da ake zubar da lubiyar shi a banza an kai ana daukan lubiyar a sarrafa ta a yi man ƴaƴan maina ko man maina haka ake fidda shi ƴaƴan mainan ana yin amfani da shi ana fisar ƴaƴan gona ɗaya daga cikin hanyoyi mai sauki da ake fisa a gona ba tare da ya lalata amfanin da kake da kai ba dan malaman gona sun suka sai da suke riba ganyen su dauki abin da ya dauka a fesa ɗacin mainan yana hana kwari su zauna a cikin abin da ka shuka ko ba tare da ya kawo illa cikin abin da kake da kai ba dan kaga kenan binciken mu yake da karanci amma duk bishiya da Allah ya ajiye a jikin kusa da kai to tana da amfani da tasirin da za ta yi maka a daina lalata ta a daina wulakanta ta bishiyoyi da yawa sun bata sun kaura ya kamata idan da yadda za a reni wannan bishiyoyin a gyara su ya kamata a yi kokari ina ji wani lecture da muka taba yi ina ji ko a masallacin gabas ne na kawo ta akwai mutum daya a India shine ya duba kungurumin Sahara shi kadai sai da ya sassa bishiya ta fi 4000 kungurumin Sahara ta amma sai da ya mai da gurin gandun daji shi daya yake dauko ruwa da dashe da komai ya sa ya shuka ya kula da su da komai sai da gurin ya surku mai zama gandun daji dabbobi da tsuntsaye sun mai da gurin mafakarsu amma yanzu da mu da gwamnatocin mu mun kasa renon ƴaƴan itatuwa duk da campaign da ake tree planting campaign mun kasa kuma muna kallo ana shigowa a lalata bishiyoyin an rasa wanda zai yi maka kullun ƴan ƙauye suna sarar su kullun ƴan Niger yanzu ka tsallako mutum bai da gona uban shi bai da gona kakan shi bai da gona amma kullun sai ya ci ko baro daga ina ke ciruwa ba wanda zai yi magana kaga kenan ba mu kira ba ba mu adana ba amma kuma ana lalatawa magana kawai kar a lalata kar a yi ta kuma sare bishiyoyin yana da illa kullun Sahara ƙara bishiyo zuwa take wanda suka gano fa shekara 40 Sahara tana tunkarowa saboda ba bishiyoyi aka sa su dan maraya su dan wa yake da suna dan harda gumel da wane ne aka yi tawakoki a ja hankalin mutane a shuka itace ko ina miwa hamada magani aka yi ta sa waɗannan bishiyoyin aka yi ta plantation da wane ne dan atare yanzu ba ma karawa haidi ake bi kullun ana sarewa ana illatawa to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana so duk abin da zai amfanar da kai ko zai amfanar da al'umma kar a wulakanta a bishi da kan kaza lalata ita hakinka ne kai magana akan lalata wannan itace saboda lalatawa yana da cutarwa a gare ka kuma kai ma zai dan ka hanga kaga cewa kana lalata itacen da ya wuce misali a hakura man daga kona itacen a dahu kona ga saboda barin itacen yana da amfani yawan ƴaƴan itatuwan ku ko yawan itatuwan ku yawan ruwan sama da za ku samu idan kuna da walwar ruwan sama a itatuwa a garin ku to adadin ruwan da zai sauka a garin ku yafi waɗanda ba su da itatuwa a garin ku kuma ka kula duk inda suke da yawan ruwan sama to itatuwa su tafi duk inda suke da karancin itatuwa so suna da karancin ruwan sama to ayi kokari ma ake dasa wannan itatuwan ake ba su kulawa ake ba su kariya kai kai kokari idan damuna ta zo ka karbo da shi ko guda biyar ko guda goma zai taimaka maka wajen kare muhallinka uwa uba kuma kai a karan kanka duk abin da zai amfane ka to kai kokari ka amfane ka in kana da naira biyar kai kokari ya za ta zama goma in tana da goma ya za ta zama to 20 in kana da 20 ya za ka yi kokari ta zama to 100 lokacin da take kokarin kuma ta zama din kuma kakka zama to marwaci manna'il lil khairi mu'tadin afi kayi kokari kana raya dukiyar kuma kana sauke haƙoƙin da Allah madaukakin sarki dora ma a dukiyar ka sauke nauyin iyalinka ka sauke nauyin ƴan uwa ka taimaka wanda ya kamata ka taimakawa lisaili wal mahrum kowa ya zama tura da aiki shi amma musulunci baya so ai cin dare daya kumburin ciki cin dare daya almubazzaranci ne kuma Allah madaukakin sarki baya son almubazzarai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani akan almubazzaranci yana so a reni dukiya shi yasa yace hatta alkiyama kar ka bari ta tashi inda da shi a hannunka ka dafa shi Allah ba mu ikon kula da ta mu dukiya hadathana Khalid ibn Makhlad al-Bajali qala hadathana Sulaiman ibn Bilal qala akhbarani Yahya ibn Sa'id qala akhbarani Muhammad ibn Yahya ibn Hibban an Dawud ibn Abi Dawud qala qala li Abdullah ibn Salam Abdullah ibn Salam yace da ni Abdullahi ibn Salam ɗaya daga cikin manyan malaman Yahudawa kuma manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun sha faɗin tarihin sa nake ji cikin wannan majalisi din ko shine yace duk alamomin da suke nuna bayyanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun bayyana gare shi har lokacin da mutanen Madina suke jiran manzon Allah ya shigo talima sai na biyo mutanen Madina kullun suna ta leke ta ina zai fito ni ma kullun ina ta leken ta ina zai fito so nake in ganshi da me zai fara yin magana ingamsu cewa annabi ne ko ba annabi bane har mutanen Madina suka shigo manzon Allah ya taho ana ga manzon Allah ne fanjafalan nasu ilahi fanjafaltu mimman jafal yace mutane suka tari manzon Allah da gudu da gaggawa yace ni ma sai na zuba a guje wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so nake in gane wa ido na zai yi magana irin ta annabawa ko zai yi magana irin ta shugabanni ɗan siyasa masu san duniya yana zuwa sai yace ayyuhan nas أطعم الطعام وأبش السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلون الجنة بسلام وتند باقي سن شغو ان تيراني سيتي ايها الطعام أطعم الطعام دم مسوق وداتور أبنش سكي تيروا دا متاني دا أبنش أباسو كر أي رو وأبش السلام زمن تو أنا يادا سلام أتكارنك السلام عليكم السلام عليكم زمن قصة مسوية دا كون الجنة in dare yayi ku rika yin sallah cikin dare lokacin da mutane suke bacci za shiga aljanna cikin abinci yace na rantsa da Allah wannan annabi in ba annabi bane ba wani dan siyasa da zai samu mulki ya shiga gidan gwamnati yace jama'a ku dage da sallama da sai da sallah akan lokaci babu abin da yake da bukata transition committee a gano masa an yi barnar kudi ko ba a yi barnar kudi ba an ba da kwangila ta karshen tafiya mulki ko ba a ba da kwangila ba an karbe 10% ko ba a karbe ba an nene abin da ya dame su ba wani zai tambaye ka ina shari'a ta kwana yana daga cikin abin mamakin da ba a tunowa da shi a siyasar Najeriya tunda aka yi siyasar 1999-2003 ina ji aka manta da babin shari'ar musulunci muna da jiha ɗaiɗaiɗaiɗai kusan jiha guda 13 nake ji a arewacin Najeriya ko guda 12 da suka ɗabbaka shari'ar musulunci ba ɗaya da take tutiya da ita ba wani gwamnati yanzu da yake maka magana akan shari'a har zamfara babu ba wanda yake maka magana akan shari'a to ina magana shari'a musulunci ta fara saboda ba shi bane abin da yake gaban su dukiyar ita sai abin da yake gaban su ya za su walkinci mutane ya za su kwashi dukiya ya za su azurta kansu ya za su azurta ƴaƴan su ya za su zamanto ƴan kwangila ƴaƴan su za su zamanto ƴan kwangila hin abin da ya dame su shari'a a Zamfara babu a Kano babu a Jigawa babu sai kotunan musulunci alƙalai wasu sun san shari'a wasu ba su san ta ba wasu suna iyaka kokarin su ba sa yi sannan idan ma duk alƙali yayi kokarin da zai ya kanke hukunci an tura wajen gwamna shine wanda zai sa hannu na ƙarshe kafin azartar da kowane irin haddi sai gwamna ya sa hannu ba zai taba sawa ba tun daga Ibrahim Saminu har aka yi Sura Lamido har aka bi kan Badaru ba dai tak da ya sa hannu aka zartar da haddi ko na sata ko na kisan kai ko na zina ko na ɗan homo ko na wai babu shi yasa kuma kullum barnar karuwa take kuma babu ran da za ta rabu kuma dukkan makaman da zamu wallahi ba zamu bagance barnar da take tsakanin mu ba sai an dawo wannan shari'ar musulunci duk da dukkanin hukumomi suna iya kayun kurin su daidai gargwado Allah ya saka musu da alkhairi sati biyu ko uku da muka wuce mun faɗi bailo da aka yi a Gumal wanda yake ya takalli abubuwan barna ne da bata tarbiya Allah ya saka musu da alkhairi jiya su makirika san ma local government sun zauna sun yi wani bailo da yake hana hirar dare da yawan dare tsakanin saurayi da budurwa ko da masoya ne da za su yi aure sun hana in aka samu akwai daurin wata 6 ko taren naira 50,000 saboda sun gano hirar dare sun gano hirar dare hirar dare da zarga-zarga da ake tsakanin maza da mata da daddare wanda yake haifar musu da cikin shege a karamar hukumar su to sai suka yi doka za a rage amma ba za ta yi magani ba abinda zai yi magani an kama mutum da zina saurayi ne a bulalen shi garin amma ya bulala wannan dari din ita ce kadai za ta yi magani idan mai aure ne a sahi a haƙa rami a jefe shi bayanin gobaranta na ya kara da haka idan aka yi daya za ta yi magani amma an ka duba duk wanda suke lalata ƴan matan mutane suke lalata matan aure duk galibin su masu aure ne da matan auren da ta yi zina da mai gidan auren da ya yi zina duka a haɗa su a jefe ba matsalar su gobe ƴan homo ɗin nan a ɗora su a kan bene a tuntsuro su a bi su da duwatsu gobe ba wanda zai ƙara da haka ƴan ba shari'a musulunci ba ba abin da zai yi magani to ta fita daga cikin siyasar Najeriya to Allah ibn salam yana zuwa da yaji jawabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya gane wannan zancen irin na annabawa ne ba irin na ɗan siyasa ba ɗan siyasa madafan mulki da dukiyar da take cikin mulki wannan ita ce ta dame su sai ya imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi Abdullah ibn salam shine ya rawaito wannan hadisi yake ta in sami'ta bid-dajjal qad kharaj in ka ji labarin dujjal ya fito sharru gha'ibin yuntabar manzon Allah ya ce shi ne mafi sharrin abin da ake jira bai bayyana ba duk duniya cikin abubuwan gaibu mai wayannan da Allah ya rufe ta duk duniya cikin abubuwan da za su taho ba mai tada hankali kamar dujjal da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi yin wa'azi a dujjal bai taba yin irin wa'azin da yayi na wannan ranar ba tun bayan sallar asuba da ya sallama ya juyo ya kalli mutane ce innal hamdalillah da ya fara jawabi bai taka burki ba yadda aka yi sallar azhar aka kirawo sallah aka yi sallah azhar ya dora aka kira sallar la'asar ya dora yadda aka kira sallar magriba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kare jawabi akan dujjal ba da fitinar sa da tashin hankalin sa sahabbansa ba wanda yake jin yunwa kowa ya shiga cikin tashin hankali manzon Allah da ya kwanta musu da hankali yake cewa idan ina cikin ku yazo zan muku magani idan bana cikin ku zai taho to mutun yake karanta farkon suratul kahfi ayoyi goma na farko ayoyi goma na karshen suratul kahfi ko ya karanta suratul kahfi a lokacin da dujjal bai na zata mai magani haka wanda ya dimanci karanta ta a duran na juma'a to insha Allah Allah zai kare shi fitinan masifar dajjal saboda masifar sa manzon Allah ya sunnata duk sallah ta farilla idan ka kare ka nemi sharrin abubuwa guda hudu Allah ya tsare ka اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسيح الدجال itace kadai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kullun a ne mutsari wasu malaman suna ganin inda zaka yi sallah ka kare babu wannan addu'a sallar tana da kasa ba lalle bane an karbe ta dole ne sai ka ne mutsari da wadannan abubuwan guda hudu
to kaga duk da masifa da tashin hankali na dujjal Allahu ta'ala yake cewa in ka ji labarin dujjal ya fito in sami ita biddajal kad kharaj wa anta ala wadiyatin taghrisuha kai ko kana da dan dabino a hannunka kana dasawa fala ta'ajal kar kai gaggawar watsarwa kai nemi mafaka kar kai gaggawa fala ta'ajal an tuslihaha kar kai gaggawa ka tsaya ka gyara ta ma'ana kar kai gaggawar kin gyara ta fala ta'ajal tuslihaha kada kai gaggawar barin kula da ita abin da ya dace shine ka tsaya ka shuka ka gyara ka dauko ruwa ka zuba mata sai da za ta dore in ya so ka neme da za ka kare kanka da masifar da ta dumar to kaga ai karshen tashin hankali da masifa a ce ma ga dujjal nan tafi kuma dujjal fitina sa da bala'in ta zo sai dai Allah ya kare wallahi duk abin da ake lissafa dujjal in ya taho sai ya tafi da al'umma wallahi sai ya tafi sai dai Allah madaukakin sarki ya tsare yanzu idan kana so ka gane haka dan Allah ta zauna a kofar gidanka ka kyale yaranka dan rali su fito su buga ganga sai sun fita a guje yan waye su buga badujala sai sun fita a guje yanzu iyaye ma yan folio sun gane ba fa bari a waya yan ku folio sai a duba gindin wani mai na sun suyo ganguna gangan ni an da dana ta hanyar safa wallahi ban san amfani shi herar na fito kawai na ji gangan kawai na sura tawa a guje ana daga musu ana ba su alawa haka akwai cin mutunci akwai cin amana a ciki idan za a dasa wa mutum abin wajibi ne dole ne yana da amfani me zai hana a zo a wayar da kai a dasa wa mutum yana da aminci kuma hadarin abin shine za a iya dasa wa yaro a makaranta a dasa mai a gida a dasa mai a gurin mai ganga an yi oba dasawa kenan kage ya kamata a tantance a gida sai a gida za a dasa mai ko a gurin ganga za a dasa mai ko a makaranta za a dasa mai he karsa ina zaka je ka samu mafaka a ciki don haka shi ma da zuran sai zai fito da ganga zai fito kuma in ka taba shi zai yi kokarin yakar ka sai inda karfin sa ya kare to zaka yi wannan yake nuna maka cewa inda dujjal din zai fito akwai hadari mai gaske duk makaman da dujjal yake amfani da shi yake amfani da shi a yanzu Allah madaukakin sarki ya samu dace in sami ita biddajali kad kharaj wa anta ala wadiyatin taghrisaha kai kuma kana da dan dabino ko da shan dabino kana so ka dasa fala ta'ajal an tuslihaha kada kai gaggawar neman tsira ka tsaya ka inganta wannan da shan ka gyara shi fa inna lillahi ba'da zalika aishan domin mutane a bayan rayuwar dujjal suna da rayuwa da za su yi a doron wannan duniya idan dujjal ya bar kare nasa ya bar duniya ya koma mutane za su rayu shekara 120 a bayan sa kafin Allah madaukakin sarki tashi alkiyama a hedi alkiyama har yanzu da saura kenan ko tun alkiyama da saura kenan me zai hana ka inganta abin da zaka inganta me zai hana ka gyara abin da zaka gyara amma babbar alama ta mutane za su tsira ko ba za su iya zama fitar dajjal tana cikin su inda dajjal ya fito wanda zai tsira ya tsira wanda ba zai tsira ba zai tsira ba dan duk wanda yake imani da dajjal za su yi fada da shi a gaban ku zai kashe mutun ya dauke shi a wuta ya watsa tunda bacinar sa ta kai yana tafiya nan daman shi wuta ce agun shi aljanna haka yake tafiya abinda idan ka zai gani aljanna ce da wuta haka yake tafiya da su kuma zai gaya wa mutane shi ubangiji kuma duk abinda zai tabbatar maka kai ubangiji ne shi zai muku zai kashe a gaban ku ya raya a gaban ku muna da wani tsohon kakanmu da ya mutu muna da wata rikici zai tahihi ya miƙe yayi jawabi akan abin da ake tambaye shi in aka samu wanda ya turjiya ya dage ya tsaya akan bai dade shi ba shi mai imani ne zai kashe shi ya dauka ya wurga a wuta kuna kallo manzo Allah ce duk wanda aka wurga a wutar da jar an sa shi a cikin aljanna ne kuma kada ka ji tsoro dan shi dujjal ya ce zai je fata cikin wuta to shi yasa mutane yana da buƙatar suke tsayawa akan gaskiya suke turjiwa matsayin sun san gaskiya ce azabar duniya da ake kallo iyakarta abinda idan ka ya gani azabar lahira ita ce mai wahala ita ce da babu hanya da za a jure maka wani lokacin idan azaba za a ma wanda babu kakkautawa a duniya an yi kokari a yi a uku ana yin rinka bai fita ba a dauki duwatsu da wukake da waye ake takanka ana dukanka ana sama bullet ina ji zai wahala a yi a uku ana yi daga zara an zare ranka fa shi kenan duk magana ta kare daga bayan wannan zararren insha Allah dadi ne wannan kuma duka karu tsoron mutuwarka wallahi iyaka ajalin da aka dauka iyaka nan ne za ka kare in ka tafi ba daidai ba tun daga ran nan bala'i ya fara babu ran da zai kare eh amma dai wannan bai hanawa mutane su yi rayuwa mai kyau a doran duniya duk abin da Allah ya sa a hannu ku kar ku wulakanta shi ku inganta shi ku gyara shi idan gida ne Allah ya baka kai kokari kake inganta shi kana gyara shi abin da yake bukata na gyara da maintenance ya zama to ana yi a mai penti a gyara shi a mai dabe kar a bari nan gurub gurub nan ramuka nan kaza ba abin da yake lokaci in ai albashi ka dan sai buhun suminti dai ka aje wata na biyu ka aje 1000 wata na uku ka aje 1000 idan ka samu kudin labor da miki ne a zo a yi toshe toshe a yi gyare gyare sai ga gidanka daram ya dawo kuma lokacin zaka in ka dan yi gyare gyaren fa ka tsabta sai ga gidan har ƙara fadi yake da kyau a cikin gidanka kai ma dadi kake ji da natsuwa to in kana da gida kai kokari ka gyara in kana da abun hawa kar kake wulakanta ko ina barr a baballe abubuwa in nan ya balle ka mai da notin a daure a gyara a gyara su broken da kaca idan suna gyara a wanki a goge in ka ganta kai ma da tsafta idan kana jin dadi a ranka amma wani kaga bakin mai kaje ce maka hekar uku hibe ta wanki babur din sa ai akwai matsala a ciki ka tsafta ta jukiyarka in kana da akwai in mota ce karka wulakanta ta karka gyara ta akwai na za ga in Allah ya hore musu albarkar rukun dukiya ne ga ya ce maka hekar sa goma da mota kullun zai sa tsumma ya goge ta ya tsaftace ta ya gyara in yana yau a cikin gari a sannu cikin natsuwa haka za ka ga yana yawon shi amma daman da ka ji an an ja mota to yaro ne babansa ya samu kuɗi bai san ciwon sa ba ya dauko mota nan da hekara daya biye ka ji duk mota jakab 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 ragar ragar ta daina ƙara ta daina amfani saboda haka za a saida ta a cika a suyo wata ita dukiya za ta amfana amma da uban da ƴaƴan za su bi ta a hankali a mota a bar muku kuma ba alkhairi bane ba baban naku ya yi amfani da ita shi ma ya rufa wa kansa asiri ba rufin asiri bane in yana da buƙatar babar kaki hiya dan abu mai kun kalala ta yi ma hiya da ita ba ne da albarka ce saboda haka ita tsaftace dukiya da kula da ita wannan wajibi ne wallahi in ana so a ji dadin rayuwa dan haka duk abin da Allah ya baka karka wulakanta shi in gona kake da akwai yan dashen bishiyoyin nan a rika kaiwa ana dasawa kuma a rika duba economic trees ana kaiwa irin su bishiyar kuka irin su zogalen nan ake dasa su in Allah ya kaddara damuna ta zo duk suna da amfani wanda Allah ya ba su dama za su yi fencing su yi fencing akwai amfanin gona da yawa da yake yi ba mu amfana su wallahi duk suna yi muna tattauna da malam Salawa sani ba ko zama sa dan gure yake cewa kasar gumal tana da gurin da yake da yin rogo sama da ko ina to in an samu an yi fencing an yi irin yan dangan nan da ake yi ka zo ka dasa rogo lokacin da babu amfanin gona wannan rogon da zaka dauka sai amfane ka doya idan ka dasa ta a kasar gumal tana yi wata hekara ta a gida na ta gina na ta bana tana nan insha Allah wannan da sati biyu ko sati uku za mu tore kuma Allah da za a ci ta lafiya kana sana to kana da akwai a gonarka ku je ku dasa ta ku gani wani dan balin fashi da yazo service da muna ta tana cewa duk irin kasar da nan da mulun fashi duk iri ɗaya ce ba abin da yake kawo musu dukiya kamar dankalin turawa zai yi to kenan kana da gona ku alkinta gonar ku gyara ta ku amfane ta damuna ku amfane ta da rani maimakon zaman banza da ake a gindin inuwa ana fashin bakin siyasa ana zagin juna a je waccan dukiyar ku ce man ku alkinta ta ku gyara ta rogon nan kwaci Allah taimake ku mai gari ne kwayi alabo ayi alaban nan ayi dan wake irin nata ga alabo ga dawa ga wake a kai starting nan da ake wankin hula ake wankin riga gari nan daga sun fito da riga karkar a tsaye duk da rogon nan ake yin ta babu laifi wallahi duka akwai abu amfano a cikin ta amma ya zame ni ne he mai inganta dukiyar he mai gyara ta don abu da Allah ya baka karka wulakanta shi hatta ciyawa da take fito a gorar ka idan kana da yadda zaka yi baka abin da zaka yi ka je ka sare ta man ka tara ta ka aje ka dan sai dabba nan yar akuya guda daya akuya guda biyu ka kawo mata ciyawa ta ci lokacin da ciyawa ta kare ka kai kasuwa ka saida akalla baka yi zaman banza ba lokacin da za ta cinye wannan ciyawar kudin ya dawo hannunka za ka ga akwai amfano a ciki in ka je gona ka taya mahaifinka aiki ka dan kullo ciya wannan man kulfe biyu kulfe uku ka dawo da ita in ka zo kana da wata akuya ka baki in hatsi ne aka zubar mai kwan ka barhi a wulakance ka tattara ka kullo mana kana kin wasu tattabaru ka ba su cinye kana ciwon kaji ka ba su cinye hine fa inganta dukiyar da gyara dukiyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke amma wani abu muna kallo sai mu barshi a wulakance sai Allah jarrabe mu dalilin wannan abu wani sai dawa ta zube a gaban shi yana kallo sai ya kawo da kai ya fi karfin ta a duka bata kwata ba sai hatsi ya zube shi a bar shi ya lalace sai a bar ruwa yana ta zuba wallahi akwai wulakanta dukiya a ciki yanzu da wani ta saka ruwa yana zuwa wani ya gatar da riza buwa gare shi ba ta da dan mukulli lokacin da reservoir zata cika zata yi tazuba ne a magudanar ruwa ba zata daina zuba ba har sai lokacin da gwamnati ta kashe ruwa wanda lokacin da ya kashe na gidansa zai bada dama ya je gidan makwabcin shi amma wace irin rayuwa ce dan Allah ka saki reservoir ta cika unguwa ta cika gidanka ka tarawa al'umma tsaro kuma ka haramta wani amfani da ita dan haka koda gwamnati tana zuba ruwa ya kamata mu taimaka wa kanmu in ka dauki abin da kake da bukata a kashe man na bayan ka ya samu ni abin da ake nufi fada alkinta dukiya da gyara dukiya kar ka dauka lallahe dukiya kudi a ajihun ka ruwa babu abu dukiya ce in babu wannan ruwan fa gwamnati bata saka biya zo unguwar ku he ka sai baro 100 ko naira 120 wata kil wani baro daya ba zai ishe shi wani baro biyu ba zai ishe wani baro uku ba zai ishe shi to in reservoir ka ta cika dan Allah me zai hana ka kashe maabcin kai amfanu eh zaman to kasuwa dan uwanka abin da kake so wa kanka dan haka ina zamu kallin alkinta dukiya da gyara ta abubuwa ne masu yawa rigar ka in ta yage kamar da muka wuce a satin baya nana Aisha zama take ta dinki to kamar me zai hana ka samu tela gwanin gyara ka kai mai ya gyara hiya alkinta rigar ka goge ta he wani ya sa ido kwar zai gane ma dutse ya kona maka ita maimakon ka sake sayan ta 2500 ta 3000 ko ta 10000 kai alkinta wannan 100 ka baba tela ya gyara shi ya karu kai ka karu kuma ka alkinta dukiyar ka babu girman kai a ciki an samu gyara dukiya a ciki da Allah ya kamata al'umma duk abin da Allah ya sa a hannunka kamera da mutunci yana da daraja a alkinta shi a gyara shine abin da hadisan yau suke karantar da mu a istina ilmali Allah ba mu ikon kula da gyarawa babu da'awatul mazlum babu addu'ar wanda aka zalunta hadathana abu nu'aym qala hadathana shayban an yahya an abi ja'far an abi hurayra عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث دعوات مستجابات من الله يتي الدعاء غدا uku abar amsa ce indi an yi an karba da'awatul mazlum addu'ar wanda aka zalunta duk wanda aka zalunta yana daga hannu yana addu'a ba ta da shamaki zuwa wajen Allah madaukakin sarki in taje za ta makalu da jikin al'arshi Allah kuma yace na rantsa da girma ta da buwaya ta la ansurannaka walau ba'da hin na rantsa da Allah sai na taimake ka sai na dauka maka fansa koda bayan lokaci dan haka ku jaranci zalunci mai zalunci la tabliman idza ma kunta muqtadiran kar kai zalunci har idan kana da ikon da zaka yi zalunci tanamu wal mazlumu muntabihun yad'u alayka wa aynullahi lam tanami kai zaka kwanta kai bacci wanda ka zalunta idan sa biyu yana farki yana jefa maka addu'a Allah ka dauka mun fansa Allah ka zagara mu kai kana bacci yace wa aynullahi lam tanami shi ko Allah madaukakin sarki bai bacci dan haka yasa yake da kai kana kwance wannan yana jefa ma makamai kuma inda ake jefa makaman ake so yayi amfani da su shi kuma baya bacci lokacin da zai tafi ya dawo da su kana kwance wata irin kariya zaka ba kanka ba wata kariya da zaka ba wa kanka da haka addu'ar wanda aka zalunta yana addu'a Allah zai karbe ta da haka duk wanda Allah ya dora a makami na mulki yana da kalubale kare kuskure yayi wani abu da zai zalunci wani saboda yana da karamin karfi wani kuma zaka ga yawan wanda yake mulka yawan hadarinsa yasa magabata ba sa karbar mulki ba sa karbar alƙalanci wallahi sai abin ya fi karfinsu wani daga cikin sarakunan musulmi wata matsala ta taso Abu An-Nu'man ibn Thabit Abu Hanifa ya je mai wa'azi da ya ji yayi wa'azin ya warware matsalar tawarware ki ta alhamdulillah ma ne mu alƙalai mun rasa je ka kai ni alƙalin guri kaza yace ai bai dace bane alƙalanci yace ya dace yace kar ka manta ba kai a mazhaba kaza kake ni a mazhaba kai yace ba ruwa da mazhabar ka je kai mu alƙalanci da ci karbar alƙalancin aka bashi kashi dole sai ya karba haka ake tirsasa mutane akan alƙalanci Umar dan Khattabi shi ma daya daga cikin magabata zo mai wa'azi yaji wa'azin yayi yace ka je guri kaza ka zaman to gwamna yace wallahi ban dace da mulki yace wallahi sai kai yace ina da rauni ka taimake ni ci haba ku dauki mulkin duniya ku dora mu kai ka je ka rike mun gari ka ce ba za ka iya ba to wallahi inda karfi na ya kare eh ai to ni wawa ne kenan saboda suna jin tsoron abin da yake ciki amma mu yanzu duniyar ta canza yau ake ce mana dan majalisa ya rasu dan majalisar garki da fagen gawo ko Allah ji dan shega farta mashi ko garki da babura kenan za a ce ko yau ya rasu amma wata kilkan abin ne shi masu neman muqami da masu neman kujera har sun fasa koma masu kama kafa da gwamnati sun fara, masu kama kafa da Oshomole sun fara, masu da Buhari sun fara, duk yanzu har sun fara rikici akan kujera, basu ma ga yadda mai kujera ya kare ba, ya tabbata sun kobe rasu ba, amma tuni za a fara neman mulki. Kuma za a yi amfani da shi kuɗi da cin hanci da kamun kafa, na san matar gwamnati, na san matar kaza, duk ina abin da za a yi. Galibi in ka kama take a koma ta wajen mata. In kun ki a titi kai a cikin gida ko duka hira abin da yake faruwa. To amma su a can dadin turusa sa mutum ake har sai an bashi kahi yake karbar mulki. Wani kuma idan yazo bai cancanta ba. Kamar Abu Dharr bin Ghifar yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ni ma ka dora ni man ka bani amana cikin amana da Allah dora maka. A duba wani gari ni ma na bani man an tura wani ya zama sarki, an tura wani ya zama tokalifa, an tura wani ya zama gwani, an tura wani ya zama jagora, an tura wani yace ni ma manzon Allah tura ni mana. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa innaha la amana wa innaha la khizyun wa nadama, yace shi mulki da kake gani to nan asiri ne da nadama. Wa inna waha wallahi la amana, yace kuma na rantse da Allah al'amarin mulki amana. Wa innaka la da'if, kana da rauni, kana ji kana gani za a taba dukiyar al'umma sai dai kai Allah ya yi. Kana ji kana gani za a taba dukiyar al'umma in matarka ta yi magana za a kyale. Kana ji kana gani za a taba dukiyar al'umma idan dan jam'iyyar ku ne baka da ikon magana. Duk yana daga cikin cin amanar. To so ake idan ka tsaya tsayin daka ba na hagu ba na dama. Ko wuka ce mai kaifi daya. Duk inda ta sara sara ne. Ko inda inda aka doka sara ne. Amma kar a yi nan da kaifi nan kuma gudurdur. Nan a doke shi da kaifi nan a dungura masa dungurgur din. Ba a yi. Haka al'amarin mulki yake. Don haka in ka cancanta ko da ƙarfi sai an baka, in baka cancanta ba ko kana bukata wallahi ba a baka, kuma sai an dawo nan za a zauna lafiya. Shi yasa na gama yankewa wallahi ba abin da zai yi daidai da mu sai addinin musulunci. Wallahi kadai shine maganin matsalar mu. Haka Imam Malik da ya rantse da Allah ya ce babu abin da zai gyara karshen al'umma sai abin da ya gyara farkon ta, wallahi gaskiya ne. Duk wani tsari da zamu dauko sai dai mu yaudar kanmu. Demokradiya ba za ta gyara mu ba. Mulkin soja ba zai gyara mu ba. Mulki irin na musulunci na da, sarakunan musulunci wanda suke da addinin musulunci da fahimtar addinin musulunci, sarakunan yanka su ne limamai, su ne sarakai, su ne alkalai, su ne komai, wallahi sai an dawo wannan tsarin za a zauna lafiya. Da dagaci da hakimi da dan majalisa da mai unguwa masu fahimtar addini ne za a zauna lafiya. Da haka mai unguwa tun daga unguwarsa zai tokare barna. Haka hakimi da bulama da dagaci da waye ba sai da hariki din yake ba, har a zo ga mai martaba duka kowa a musulunci yake wa aiki. In ya fi karfin su a tura ga wajen sultan wanda yake Sokoto ko a tura ga shehun Barno, duka abin da za su yi aiki ke. In ba da wannan wallahi ba zai yi magani ba. Ko ya zama to shugaban da muke da akwai yana aiki ne da sunan musulunci, kuma duk wanda ya taba musulunci zai aji shi. In ba da wannan wallahi ba za mu yi ba. To galibi wanda suke zama a cikin siyasar ba su da kishi na addini. Yanzu yau in ka taba coci a hukumar ka rushe kofarsa za ka yi kwalta, wallahi a daren sai an kirawo Usman Baju, kuma gobe da asuba sai ya kirawo ciyaman Nabu, sai ka rasa da aka yi samu lamba shi. Su suna kristanci da gaske, wallahi a dutse aka taba coci. Asuba tana yi wanda ya fara kiran gwamna Badru Awaisa Usman Baju dan me za a rushe coci. Su da gaske suke, su kuma musulmi suna jin kunyar su nuna identity ɗinsu. Su ba da sunan musulunci suke yawa, musulunci suke karewa. Da haka kenan ya kamata ku samu wanda za su yi da sunan musuluncin su kare musuluncin, sai an je ga wannan gabar wallahi za mu fara samun sassauci a cikin al'amarin mu. To dai na farko addu'ar wanda aka zalunta karbabbiya ce, wada'atul musafir, addu'ar matafi lokacin da matafi yake cikin halin tafiya yana cikin wannan yanki na azaba din, duk abin da ya daga hannu ya roki Allah madaukakin sarki za a roka. Yasa wasu magabata suka maida ta sunna idan mutum zai tafi ya ce da Allah muna barar addu'a. Kana cikin halin ka tono su kace kai Allah sarki wani mai matsala iri kaza, Allah ka magance mashi matsalar shi, Allah ka kawo masa warware. Daidai wannan gaba ɗaya daga cikin iyayen mu Allah ya jarrabe ta da fuska, tana ne kun a taya ta da addu'a, Allah madaukakin sarki ya kawo mata sauki, ya kawo mata waraka. Muna addu'a ita da sauran musulmi, Allah ya kawo musu waraka, Allah warware musu wannan matsala din tasu. Da'watul musafir wa da'watul walidi ala waladihi, addu'ar ɗa ga mahaifin shi karbabbiya ce. ma'aikinka ya ce Allah sa albarka, Allah ya kiyaye, Allah ya baka mai maka da izinin Ubangiji, wannan addu'ar ba za ta faɗi ƙasa ba nan ba. Haka in ka kuskura yayi kofa ya ma ɗayar, wallahi sai ka gani abinda muka faɗa a sallar Juma'a ko wata gal Juma'a ta gaba, akan ta zamu saki akan haƙoƙin iyaye. Wallahi idan mahaifinka ya tunzura ya ma mummunar addu'a sai ka gani. Da haka duk yadda zaka yi ku zauna da mahaifinka lafiya, ku zauna lafiya, ku zauna lafiya ku, kada kai kuma dan ku rabu lafiya. Zaka ga wasu suna ce a lallaba suke su rabu da mahaifansu lafiya, sai ka rasa mai mahaifan suka yi musu. Me yasa kake so dole sai sun tafi sun barka? Ita kanta wannan akwai karancin ladabi a cikinta. Dan me zaka ce so kake ku rabu lafiya? Dan me yasa ba zaka yi addu'ar ku kai masa kyauta masa dan ku zauna lafiya ba? Dan me yasa ku rabu lafiya? Shi lokacin da yake maka addu'a yake fa Allah ya raya ka, ya kashe duk abin da ya samu dan ka rayu. Kai kuma dan me zaka ke kashe masa kana ta dan ku rabu lafiya? Me ya tsare mu a doron duniya? Kayi addu'a mana Allah ya raya ku tare ka dade kana samun albarka a cikin kyautata mashi. Da haka in ka dage ka bi mahaifanka, to Allah madaukakin sarki duk addu'ar da yayi zata bi ka, ta alkhairi zata bi ka, ta sharri zata bi ka, kuma ba wanda ake mutun kiri. Yau idan yama yace yau yake so Allah ya dauki fansa ko ya zartar, in Allah da ayyukan Allah sai ya dauka, sai dai mutun hikma ta Ubangiji. Inda zaka bai kace kana fita Allah ya jarrabe ka babur ya bige, ina da yaqini wallahi in ba Allah yake da taikin abu wallahi sai ya bige ka. Yasa mahaifa a bi su a hankali, ayi kokari a rabu da su lafiya, wallahi duk abin da suka faɗa sai ya faru. Ana ji farko karatu mun kafin ta kisan Jurayji, saboda tsoron Allah kebewa ya bar bayan gari ya tafi yake sallah, yana sallah mahaifiyar shi ta kirawo shi yake amsa masa ta jahuji, tace Allah ka nuna masa sharrin karuwai. Sai da karuwa ta dora masa tace dan zina nasa ne, me kake bukata sama da wannan? To banda Allah ya yarda cewa ba da laifin shi abin ya faru ba, amma ya biya bukatar mahaifiyar shi, mahaifiyarsa ya fito yace to Allah kai ka jarrabe ni da wannan. Yasa mahaifiyarsa yace addu'ar ki ci ta faɗa ni, ta faɗa ni, ki saki addu'a Allah ya fitar da ni. Tace to Allah ya baka fita. Yayi sallah ya taba cikin jariri yace yaro ga ya mana waye mahaifinka? Yace mahaifina wana san Allah madaukakin sarki bai mu fita. Kai yanzu in ka bari aka ma ba wani jureji da zai faru. Wallahi ba wani abu da zai faru, wallahi wahala za a baka a kai ka gidan mari ai ta tasa ka ba abin da zai faru. Dan haka iyaka abin da zaka yi, kai kokari ku zauna lafiya da mahaifanka, ka kyautata musu iyaka abin da zasu kyautata maka, su sa maka albarka iya albarkar da suka sama, iya yadda Allah zai kyautata rayuwarka. In ka bari suka yi fuhi suka ma mummunar addu'a, wallahi take zaka fara aiki, kuma duk abin da kake takama da shi wallahi sai ya lalace. Nawa ne suka rena mahaifansu, nawa ne suka wulakanta? Karkace da nisa, duk wanda ya rena mahaifinka a kusa da shi Allah nuna masa aya, tun yana karami ko yana babban shi wallahi sai Allah ya wulakanta shi. To wannan addu'a ukun Allah baya barta a banza. Wanda aka zalunta, addu'ar matafi da addu'ar iyaye akan ƴaƴansu. Babu su'alul abdur rizq min Allah azza wa jalla, babin da yake magana bawa ya nemi arziki a wajen Allah. Ka daga hannu ka roki Allah, kace Allah azurta ni. Yi maka wuce a cikin adiyatul istiftahi ko daga cikin adiyatul istiftahi ana ta Allahumma hadini warzuquni wa afini ko Allah ka azurta ni. Sai manzon Allah ya faɗe ta a sau goma kan ya bude sallar dare, Allahumma rzuquni, Allahumma rzuquni, Allahumma rzuquni, Allahumma rzuquni, Allahumma rzuquni, sai ya faɗa sau goma Allah ka mun arziki. Saboda arziki akwai rufin asiri a cikin shi, to babu laifi mutun ya roki Allah, Allah ba shi arziki. Li qaulihi, saboda fadin Allah, urzuquna wa anta khairur raziqin, ka azurta mu Allah, kai ne mafi alkhairin masu azurtawa. Ina ji yanki ne na addu'ar Isa annabi Isa alaihi salam ko rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuquna wa anta khairur raziqin, Allah ka azurta mu kai ne mafi alkhairin masu arzurtawa. Hadathana Isma'il ibn Uwais qala hadathani ibn Abi Zinad an Musa ibn Uqba an Abi Zubair an Jabir annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama ala al-minbar, ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan minbari, nazaran hawal Yaman, ya ju ya kalli sashin da kasar Yemen take ta yanzu. Fa kada sai yace Allahumma aqbil bi qulubihim, Allah ka juyo da zukatansu zuwa ga addinin musulunci da taimakon musulunci. Wa nazara nahwal Iraq, ya juya ya kalli inda Iraki take ta yanzu fa qala misla zalik manzo Allah ya irin wannan addu'a din wa nazara nahwa kullu ufikin manzo Allah ya kalli kowanne sasanni da duniya ce Allah ka juyo da zukatansu Allah ka juyo da zukatansu Allah ka juyo da zukatansu mu ma muna roko Allah ka juyo da zukatan shugabannin mu da jagororin mu zuwa ga addinin musulunci Allah ka tankwasa su Allah ka za su zama to jagororin mu wajen tutiya da addinin musulunci da dabbaka shari'ar musulunci a doren duniya din wannan to manzo Allah ya faɗi kwatankwacin haka wa qala sai ya ce Allahumma rzuquna Allah ka azurta mu min turafil ardi daga arzikin da ke karkashin kasa haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya irin wani arziki din Allahumma rzuquna min turafil ardi watakil addu'ar da manzon Allah ya Allahumma rzuquna min turafil ardi ita ce zaziratul arabiya take cin wani arzikin yanzu ba wata kasa da take da arzikin man fetur sama da kasar Saudi Arabia kuma haramin Makka da haramin Madina yana karkashin Makka da Madina wata kira addu'a ce ta manzon Allah kuma daga ina man fetur din yake fitowa daga karkashin kasa ke bugo ba noma ba wahalar noma ba wahalar komai amma arzikin yana bulbulowa tafi kowace kasa fidda magagangaman fetur a duniya kuma bisa lissafin yan kimiyya sai arzikin kowace kasa na karkashin kasa ya kare na man fetur na Saudi yana da buntu wata kila Najeriya nan da shekara 10 sha ko 20 da wani abu zai kare a bisa lissafin amma lokacin da naku zai kare na Saudiya zai kai shekara 100 da wani abu ana sosa shi yasa to duk wata dubara da aka yi a samo da substitution na mai to Saudiya tana bada da wannan abu saboda ita ake so a kariya yasa an kaje an ce ayi taron kaza a zaman to an samu biofuel an yi wane ne duk su ne ake ayi mota mai tafiya da hasken rana da wai saboda arzikin a hannun musulmi yake a kariya su ba su da technology na solar system ba su da mota mai tafiya da petrol ba su da mota da ake wa charge duk su ne in an yi ina za a kawo arzikin zai koma China ne ya koma America ya koma Japan ya koma ina ne to manzo Allah ya addu'a Allah ka azurta mu da arzikin da ke karkashin ka kenan ba laifi bane a roki arziki da kai ma ba laifi ka roki Allah madaukakin sarki ya azurta kasarka in azurta kasarka arzikin zai amfane ka ya amfane a yanka ya amfane jikokin ka wata kila kaga larabawa ba su ankara da wani addu'ar ba amma suna cin albarkacin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi Allahumma rzuquna min turatil ardi Allah kai mana arziki da arzikin da ke karkashin kasa wa barik lana fi muddina Allah kai mana albarka a cikin mudun mu abinda muke awo da shi wa sa'ina Allah kai mana albarka a cikin sa'in mu alasaini eh kwanan awo shine mudu sa'i shine me a mudu kan hine kamar kwata ta yanzu sa'i kuma shine a matsayin kwano ana samun mudun nabi hudu a cikin sa'i daya to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake roko Allah kai mana albarka a cikin abubuwan da muke aure shi to me albarka a cikin abubuwan da muke aure shi shine abinda zaka saya na awan ya wadace ka ya rufa ma asiri ma'ana da Allah baka albashin 30,000 minimum wage to idan Allah ya sa albarka cikin abin da kuke saya sai albahin ke rasa ya raka ka da kai ka da tsawo ina mutane za su tsaya su dan yi comparison kadan za su gane kamar Allah ya sa mana wannan albarka din akwai lokacin da muke sayan bahun hatsi naira 20,000 wasu guraren har ya kai 21 da 20,000 abin awo ne ko ba abin awo bane amma da Allah ya sa albarka a ciki yanzu sai a noma bahun hatsin a kai kasuwa sai a ce maka naira 8,000 ko naira 10,000 wannan ragin 11,000 da aka yi maka Allah ce ya sa albarka cikin abin da kake auna da Allah ya cire albarkar hatsi ya kai bahu 30 naira 30,000 kana daukan 30,000 ka ga mai da zaka rayu da aya 10 gidanka amma sai Allah ya sa albarka a ciki sai ya rage kudin in ka tuntsura bahun dawa musamman in kai rahin sa a ruwa ya dake ta kai Allah ya ce maka 4,500 ko naira 1,000 wani ya zuce ce ba rai ba dokin sa ko gare ba wasanu shi to duk Allah ne ya sa albarka a ciki inda Allah ya cire albarkar ba bakin tuwo ba me ya fi bakin tuwo baki ne dubu gawayi ko to inda tana kaiwa gawayi wallahi sai an yi waso santa kuma da kudin a rasa samun ta a iyayen mu na da duk sun yi amfani sun yi yunwa da me wacece da kakudu ba da me gyale take ko me gyale take da me karangiya da me da me budu da wacece duk an yi su Allah ne ya jarrabe su ba dan ba su da wai ba kai ma yanzu Allah ya maka irin wannan jarrabawar ya zaka to amma manzon Allah sai addu'a Allah ka azurta mu da arzikin da ke karkashin kasa ka sa muna albarka a cikin mudu sa albarka a cikin mudu sai ka sai dan kadan da kudi kadan kuma sai biya ma bukatar ka sai ta kai ka wata da haka mutane muna rena addu'o'i wallahi addu'o'in ya kamata muke yi a daidai kun mu ya kamata muke yi a cikin jama'ar mu in Allah ya sa muka samu haduwa aka zauna babu laifi mu roki Allah mu yi tawassuli da kyawawan ayyuka mu yi tawassuli da sunayen ayyuka da sunayen Allah Allah kuncin da muke ciki Allah ka yaye mana Allah ka sa albarka cikin abin da ke hannun mu albarka ita ce tafi komai muhimmanci wallahi idan Allah ya baka 30,000 ya sa mata albarka sai ka fi jin dadin rayuwarka saboda wanda Allah yake mallaka masa naira miliyan 1 kullum zaka yi bacci kai zumunci kai sallah a cikin jami'i ka kwana baka firgici wannan ba zai samu jami'i ba ba zai zumunci ba in zai yi bacci da wani a kofar ɗakin sa da wani akan window da wani a kofar ban ɗaki da wani a tsaye da security ko ina irin da ake yi an ban su manyan laifi a indiya haka ake maka kai ma kana zaune gidanka babu yadda za ka yi kaga kenan nufin asirin Allah da albarka ita ce abin da ake nema da dan kadan in Allah sa maka albarka ya kwanta lafiya kallu yanzu hi mai arziki wani lokacin duk motsin da zai wani lokacin security kamar din da zai faru tsakaninka kai da iyalinka wani lokacin mata kai a ce a yanzu ba za ki samu damar ganin shi ba saboda ana da security report kaza zai faru ko ana tsargin matarka akan ta yi ata maka a mata manzan shamaki to wani irin da mun asiri ne amma idan Allah ya sa maka albarka cikin dan kadan da yake baka sai kai rawa mai dadi sai hankalinka ya kwanta in ka manta ba ka sa kata gidanka ba kai juyi karfe 3 ka ci gaba da baccinka ba abin da zai faru ka san fitaba da zai shigo amma yanzu hi wancan da rana tsaka tsoro yake ji a bar gidansa abu da tsoro yake a ce ba yan sanda da security da sojoji yana tsammanin wani abu zai faru to wani irin razani ne da firgici Allah ya sa to shi yasa manzon Allah yana addu'a Allah ya azurta su da arzikin da ke karkashin kasa Allah ya sa albarka a cikin mudun su Allah ya sa albarka a cikin sa'in su yana da kyau mu ma mu kiwa kasar mu addu'a shugabannin mu Allah ya jiyo da hankalin su Allah ya ba su ikon yiwa talakawa adalci babbar addu'ar ita ce Allah ya sa addinin musulunci ya dame su mu tsaya mu yi addini mu tsaya ga Allah shine abin da Allah zai tambaye mu akan sa a ranar gobe alkiyama wallahi shari'an nan tana da dama cikin abin da za a ke tutiya da ita ake tunatar da yan siyasa ina magana shari'a ta tsaya ita ce kadai za ta magana bartan rundun da muke cikin ta kuma wallahi in dai an warewa na banda wani ba za ta taba tasiri ba amma idan mutane su zamanto daidai da daidai in aka yi daya biyu uku an magance abu kuma ba ita shari'a wallahi ba bukatar ta ba a sartuwa da mutun haddi bukatar ta kawai ta hana barna idan ka bi tarihin musulunci tunda manzon Allah yake duniya tun daga manzon Allah har Abubakar har Umar har Uthman har Ali kana neman wanda suka yi zina aka yi musu haddi ba za ka samu mutum goma ba shekara 30 cis ba mutum goma yanzu dan Allah ka je police station da kotunan mu ka ce kana da bukatar a baka record na fadi da zina da kananan yara da zina da matar aure da rikici a gurin ƴan hizba da kato da gora ƴan kato da gora suna rufe zina da yawa cikin darara ka tambaye su ka ce nawa suka kama wallahi tallahi abin sai ya tsorata ka to amma inda za a samu mutum biyu ai musu haddi sai kai shekara 10 baka zake jin wannan laifin ba dama abin da shari'a take bukata kenan al'umma su zauna lafiya ba su da razai yanzu wani tsoro yake ji makwabcin sa na gabas ko na yamma zai iya lalata shi ko zai iya zina da matar shi ko wani ma mugun abu zai iya lalata mishi yaro mutane ba su da kwanciyar hankali ba su da nasu amma idan akwai shari'ar musulunci mutane za su samu nutsuwa da kwanciya a cikin zuciyarsu Allah madaukakin sarki ya sa mu dace wazi yayi yawa da yawa yau a cikin karatun ko abinda muka faɗa daidai Allah ya amfane mu da shi wanda ya kasance akwai kuskure Allah ya nuna mana dan mu gyara mu yi aiki da abin da ya dace subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka alhamdulillahi rabbil alamin kafin dai mu sai fara karanta tambayoyi kamar da na faɗa lalle ita wannan mai bukatar addu'ar fuskar da Allah madaukakin sarki ya jarrabe ta da ita muna barar addu'a a lokacin karatun da ba lokacin karatu ba a cikin salloli Allah madaukakin sarki ya yaye mata Allah ya bata ikon jarabawa din Allah madaukakin sarki ya sa ya zamanto jarabawa da aka yi mata ta fabe ta cikin mizaninta na ayyuka na kwarai Allah ya bata lafiya duk wanda suke da rahin lafiya ta fuska ce ko ta wani sassan jiki da irin su sarkin shanu da suka fita neman magani Misra da sauraron inguwa duka muna addu'a Allah madaukakin sarki ya ba su sauki Allah ya ba su lafiya Allah sa da motoka fara ce gare su mu da muke da lafiyar muna ga muna iya takawa mu je nan da can Allah madaukakin sarki sa muna albarka a cikin lafiya din ya sa albarka cikin abin da ya ba mu Allah ya cire mana almubazzaranci da lalata dukiya Allah ya sa albarka a cikin rayuwar ƴaƴanmu Allah ya jikan ƴaƴanmu ya gafarta musu waɗanda muke raye da su Allah ya rene mu akan musulunci ya kashe mu akan musulunci ya hada mu a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dukkan sa ranar gobe alkiyama wannan mai tambaya yake cewa mallam assalamu alaikum mallam ya kamata to wallahi ban gane abin da yake nufi na bani sai ina kai tara ya aiki bi kada na
mallan idan mutum baka ji ma'anar kismati
na
mutum aka gaice shi yaje
na
kai ruwa ko kismati sai mutum yaje to me matsayin sa sannan kuma da wanda ake ba su
malume yake ba ake ba su yanka musu to me mai wannan sai ya tsaya ran bayani na tani wallahi ban san abin da ya hada musulmi da kirsa mace ba suke tutar he sun zarwa kristoci sun ta sabu kin kirsimaci ko sai an halasta dole sai ka raba ka ta kristoci murna suna kirsimaci wallahi karshen rauni ne da ya shiga al'ummar musulmi na ga malamai suna ta kokarin sai sun juya fatawar magabata wai dole sai an dawo ana taya kirsimu kristoci murnar kirsimaci karshen rauni ne da ya shiga addinin musulunci manzon Allah ba wani kirista da ya gaida saboda yana kirsimaci sahabban shi ba wani da suka gaita magabata ba wani da suka gaita har su Ibn Taymiyyah duk sun yi fatawar ba wani kirista da za a wa murna yana kirsimaci amma na saboda lalacewa da tabarbarwar zamani har musulmi suke shiga coci su yi bikin kirsimaci tare da su sai ka kasa gane to me bambancin musulmin da kafiri an ce fa hanya idan ta hada ka da su ka takura su fattaruhum ila adyaqihi amma kuma ka je har cocin sa bas to yasa ka a gaba yana ma jawabi sakare ai da lalacewa a ciki eh wata kiliyanka idan suna da bukata za su ba wa musulmi yankan su ko su ci naman su ko saboda kristoci ne sun fa idan suka yanka ba kwaci ko suna da restaurant suka ba wa musulmi ya yanka musu saboda ya zama to halal meat ne babu laifi musulmi ya yanka musu dan ya zama to al'ummar musulmi sun amfana kusan kasashen turan da sun gane ba wani restaurant da yake ciniki irin wanda suke sai da halal meat saboda duk sun gane duk irin salon da ake yanka yana dauke da wasu cututtuka in ban da yankan da musulmi suke to hatta a kasashen turawa da kasashen arna sun yarda su kira musulmi ya yanka musu a tsarin addinin musulunci kuma su yi tagging abin da za su tsaya da cewa halal meat ne kuma ba sa yi har sai an masa tsarin da aka irin na addinin musulunci da yanka na musulunci da gyara saboda mutane sun gamsu ya fi lafiya a jikinsu ko da ba za su yi musuluncin ba inda wannan dalilin ne aka yanka babu abin da zai hana a yanka musu kuma yankan bangare ne na mu'amala wallahu ta'ala a'lam amma dai taya arne murna akan addininsa ko ahlul kitabi rauni da musulunci zai fada a ciki bai dace musulmi ya kai kansa wannan gurin ba na'am zaka iya yanka musu na'am wa alaikum assalam za a iya ci alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmid din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin na'am akwai kwantan tambaya da aka turo tun rana ya ce wanda da mun riga mun kulle ta an turo mun da ita ta WhatsApp cewa tambaya ake tsakanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Annabi Yusuf wanne fi kyau na'am wallahi ni ban son da yafi kyau a cikin su ba shi dai Allah ya bada labarin yadda duniya ta fitini saboda kan Annabi Sulaiman alaihi salam Annabi Yusuf alaihi salam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ake da bukata na cikar halitta da tsari Allah ya mashi amma Allah bai sanar da mu wanda yafi kyau a cikin su ko ban ga kyan kowa a cikin su ba tana da adam Allah ya sa mu da shi.